بسم الله الرحيم. اللهم احفظ شيخنا وبارك في أمره ومتعه بالصحة والعافية وحفظه وذويه من كل سوء ومكروه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قلة التوفيق وفساد الرأي وخفاء الحق وفساد القلب وخمول الذكر وإضاءة الوقت ونفرة الخلق والوحشة بين العبد وبين ربه ومنع إجابة الدعاء وقسوة القلب ومحق البركة في الرزق والعمر وحرمان العلم ولباس الذل وإدالة العدو وضيق الصدر والابتلاء بقرناء السوء الذين يفسدون القلب ويضيعون الوقت وطول الهم والغم وضنك المعيشة وكسف البال تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله كما تتولد الذرء من الماء والإحراق من النار وأضداد هذه تتولد عن الطاعة. فصل: طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله والأيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته، فإن آخذه بذنوبه رأى عدله وإن لم يؤاخذه بها رأى فضله، وإن عمل حسنة رآها في منته وصدقته عليه، وإن قبلها فمنة وصدقة ثانية، وإن ردها فلكون مثلها لا يصلح أن يواجه به، وإن عمل سيئة رآها من تخلية عنه وخذلانه له وإمساك عصمته عنه، وذلك من عدله فيه، فيرى في ذلك فقره إلى ربه وظلمه في نفسه، فإن غفرها له فبمحض إحسانه وجوده وكرمه. ونكتة المسألة وسرها أنه لا يرى ربه إلا محسنا ولا يرى نفسه إلا مسيئا أو مفرطا أو مقصرا، ويرى كل ما يسره من فضل ربه عليه وإحسانه إليه وكل ما يسوءه من ذنوبه وعدل الله فيه. المحبوب إذا خرجت إذا خرب
المحبون
إذا خربت منازل أحبابهم قالوا سقيا لسكناها، وكذلك المحب إذا أتت عليه الأعوام تحت التراب ذكر حينئذ حسن طاعته له في الدنيا وتودده إليه وتجدد رحمته وسقياه لمن كان ساكنا في تلك الأجسام البالية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Juma'a da ke nan cikin Jami'ar Bayero ta Kano a wannan yammaci na Laraba. Yau muna 24 ga watan Rabi'ul Awwal, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447, wanda kuma yake daidai da 17 ga watan 9 shekarar miladiya 2025. A wannan majalisi na mako da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna Al-Fawa'id, wallafar al-Imam al-Allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 64 a cikin wannan littafi, wanda malam ya tattara abubuwa da dama waɗanda suke ƙwanƙwasa zukata, suke jan hankali, suke wa'azantarwa. A karatun da ya gabata mun ga inda malam ya dunƙule mana wasu abubuwa kimanin 19, wanda ya ce abinda zunubai da watsar da ambaton Allah yake jawo bawa. Yayin da bawa ya kasance mai yawan aikata zunubai, baya tuba ya koma zuwa ga Allah, sannan kuma gashi mai gafala da rafkana game da ambaton Allah, to waɗannan abubuwa guda 19 duk za su iya samuwa tare da shi. na farko malam yace qillatu tawfiq karancin gamdakatar karancin samun dacewa a cikin lamuransa zai zama lamuransa za su yi ta tabarbarewa duk wata shawara da zai bayar ko a bashi ba zai ga tawfiki a cikin ta ba saboda saban Allah daidai bai bai zuciyarsa da biyu fasadun ra'i wato dukkan wani tunanin da zai yi tunani ne mara kyau saboda zuciyar ta lalace saboda haka ko shawara ya bayar zaka ga shawara ce mara kyau ba zai ba Allah ba zai bashi dace a wannan bangaren ba na uku yace khafa'ul haqq gaskiya za ta rika boyuwa gare shi sanda kowa zai ga abu ya fahimce shi ya ga gaskiya ya bita shi zai kasa ganinta duk irin hujjojin da za a zo masa da shi ba za su gamsar da shi ba kamar da Allah ya ce walau yaraw kulli ayatin hatta yaraw al'azab al'alim duk yadda za a bashi hujja walain ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak saboda ba zai fahimci gaskiyar da ake gaya masa ba gaskiya za ta ɓoye gare shi sannan na hudu fasadul qalb zuciyarsa za ta lalace wanda kuma zuciya ita ce cibiyar dan adam gaba daya ita ce cibiyar gudanar da al'amuran dan adam gaba daya duka gaɓoɓinsa suna biyayya ne ga zuciyarsa inda zuciyarsa ta karkata dan za su karkata idan zuciyar ta gyaru su ma su gyaru in ta lalace su lalace to yawan zunubi da yawan saban Allah yana haifar da lalacewar zuciya daga nan mutum ya lalace sannan na biyar khubulul zikri ina jin ana muka tsaya khubulul zikri Allah subhanahu wata'ala zai batar da ambatansa zai zanto ya gama rayuwarsa kuma yana da rai amma Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa a manta da shi ba za a ambace shi ba ma ballantana a masa kyakkyawar addu'a ko a yaba masa ya zama banza yana nan kamar baya nan ya zo kamar bai zo ba ya yi magana kamar bai ce komai ba ɗaukaka ambato yana daga cikin baiwar da Allah subhanahu wata'ala yake wa bayinsa ko yake wa wasu daga cikin bayinsa ya ɗaga ambatansu da kyakkyawar magana da kyakkyawar addu'a da kyakkyawar fata duk sanda aka ambace su za a yi musu kyakkyawar addu'a za a musu kyakkyawan fata wannan ba kowa da yake samu wannan ba sai wanda Allah subhanahu wata'ala ya zabe shi zai zama duk inda sunan shi ya gitta to za ka ji an faɗi alkhairinsa wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi wa ma'aiki irin wannan babu wani ɗan adam a da can ko a yanzu da aka yi masa irin abin da aka yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na ɗaukaka ambatansa ta rafa'na laka zikra ce muka ɗaukaka ambatanka saboda haka mu'minai duk sanda za su yi wata ibada to ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo musu a tunaninsu za su tuna da shi ko dai su ambace shi kamar yadda suke ambatansa a cikin kiran sallarsu a cikin iqamarsu a cikin sallarsu hakanan a cikin dukkan wani aiki da za su yi wanda shi ne ya koyar da wannan aikin za su tuna da shi ko duk sanda aka ambace shi za a yi masa salati Ubangiji ya yi masa wannan darajar da wannan ɗaukakar Allah ya gaya masa wannan baiwar da ya masa cikin jerin gwanon baiwa iri-iri da Allah ya masa cewa rafa'na laka zikra muka ɗaukaka ambatanka bayan Allah na ƙwarai cikin annabawa suka roƙi Allah subhanahu wata'ala ya sanya musu kyakkyawan ambato a cikin al'umma ko da bayan ransu kamar yadda annabi Ibrahim alayhi salam cikin addu'o'insa yake cewa ja'alli lisana sirqin fil akhir, ka sanya min kyakkyawan ambato a cikin yan baya wanda za su zo sa a kira sunan shi su ambace shi da su masa addu'a su masa kyakkyawan fata na alkhairi. Haka nan Allah subhanahu wata'ala da yake ambatan wasu daga cikin annabawansu annabawansa waɗanda suka rayu a kan biyayya ta sa da yi masa hidima da hidimtawa addininsa, sai Allah ya ce ƙarshen kowace ƙissa ta wannan annabin, sai Allah ya ce wa tarakna alayhi fil akhirin, sai muka bar masa kyakkyawan ambato ga ƴan baya. Saboda haka wannan ni'ima ce da Allah subhanahu wata'ala yake wa wasu daga cikin bayansa. To idan mutum ya zanto saban Allah shine aikinsa ba dare ba rana ba tuba, to yana daga cikin jarrabar da Allah subhanahu wata'ala zai masa, sai ya dasa shi ambatansa shi da khumulul dhikr. Allah ya dasa shi ambatansa, kuma ko da ma an ambace shi to ba da alkhairi ba, sai dai lokacin da ake ambatan wasu tsinannu ko wasu tsiyatu wanda suka yi yataku, to anan sunan shi zai gitta, amma ba a ambace shi a yi masa kyakkyawa addu'a ba. Wanda kuma duk mutum mai hankali zai so ya bar kyakkyawan ambato a rayuwarsa inda yana da hankali. In ka ga mutum zuciyarsa ta toshe, hankalinsa ya bushe, yana yin abin da ya ga dama, to wannan babu shakka ya bar hanya ta masu hankali. Duk mai hankali zai so a ce ya bar abin da za a riƙa ambatansa ambato na alkhairi. Wa iza'atul waqt, Allah zai jarrabe shi da tozarta lokacinsa, lalata lokacinsa, ɓata lokacinsa a banza. Zunubi yana haddasa wannan. Duk wani abin da bawa zai yi a rayuwarsa wanda bai danganci da'ar Allah subhanahu wata'ala ba, bai danganci neman yardar Allah subhanahu wata'ala ba, wannan ɓata lokaci ne. Sunansa ɓata lokaci. Ko menene shi, in dai bai da alaka da samun yardar Allah subhanahu wata'ala, bai da alaka da neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala, to ɓata lokaci sunansa. Allah subhanahu wata'ala yace wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah ya rantsuwa da zamani, ya rantsuwa da lokaci, sai yace lalle dan adam yana cikin asara. Wato lalle dan adam a rayuwarsa kacokam zai kasance cikin asara dubu dubu, ba wanda zai fita daga wannan illal ladina amanu wa amilus salihat, sai wadanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai. Imani da aiki na kwarai shine yake kishiyantar asarar da dan adam yake yi a rayuwarsa. Don haka dukkan wani abin da bai danganci imani da kyakkyawan aiki ba, to sunansa asara. Kuma dan adam ba zai fahimci haka ba sai ranar da mutuwa ta zo masa, ranar da mala'iku suka zo su karɓi ransa, to a lokacin da zai gane irin asarar lokaci da ya a baya, a lokacin da zai riƙa kururuwa yana cewa ya Ubangiji na a mayar da ni, na ce rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt, ya Ubangiji na ku mayar da ni, ku mayar da ni. Wataƙila in yi aiki mai kyau a can abinda na baro a baya, kalla Allah ce fafau na ha kalimatun huwa qailuha, magana ce kawai yake faɗa da fatar bakinsa, amma hakan ba za ta samu ba. To bare kuma a je farfajiyar alkiyama a lokacin da kowa yake so ga kyawawan ayyukansa, yake ƙyanƙyamin munanan ayyukansa, kowa a ranar so yake ga aikinsa mai kyau komai ƙanƙantarsa, kuma gujewa aikinsa mara kyau yake komai ƙanƙantarsa. Yau ba ta jidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. لأن القوة لدي زيغا أبن دي أي كتاء أنهلر توماس لشيغا بنسا غاشيغا أي كنسا أرو أرو الخيري كوشري أولا دوكا تي متنزي لقفاتا إناما أكوي تزراني نيسا فكان ننسى دمومون أي كنسا يوم إذن يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا ليتني قدمت لحياتي أرانا أن أدم زي وأزنتو أما إنا وأذي بعد أنفاني أرانا أنا ليك مات أيمك وأذيك وأزنتو أنا ليك مات أجاكن ننك كسورا لأ من أيكي جامك كأيكي ديش أما دار أكا متو أكا جيلا هرا تو وأنا له الذكرى تئنا وأذي زي مسا أنفاني وأذيك ما أجنبا يا أنفاني يقول ذلك شو يا ليتني يا كيتونا قدمت لحياتي إنما أنا قبات لك هوا وأن أيك أنا دبلا يوان التوا ألوك تنزي لك وأن فاتن وأن بول أما إنا يا برع الأمر سأبايا وأن الله سبحانه وتعالى يجر بيش دليف فكا دبرب كنوا قبل انتنا الله هكذا يتبات لوك تنسى هكذا يتبات لوك تنسى شيل وإضاءة الوقت ونفرة الخلق فأنا متالي سرق أبوجي مسا سرق أبوجي مسا سبو دمونا ندم يؤنسا سبو دمونا نهالا ينسا متالي ذا سرق أبوجي مسا باما متانا أرزكي بحرما متانا منزالك بابرقية سزير قيبا koda sun yi tarayya da shi a cikin sabon Allah amma ba za su zanto waɗanda suke samun nutsuwa da kwanciyar hankali da shi ba. Allah subhanahu wataala ya sanya tsanarsa a cikin zukata saboda sabon Allah subhanahu wataala ba ma cikin mutane ba har cikin dabbobi har dabbobi da tsuntsaye suna tsanar wanda yake saban Allah suna cewa mun rasa ruwan sama mun rasa abinci saboda sabanka da kake yi. Allah ya rike ruwan sama ba a samu kuma a dalilin sabanka tsuntsaye za su yi ta Allah wani rai da kai saboda rashin mutuncin da kake yi wa Allah har Allah ya rike ruwa saboda kai abin ya shafe su. To saboda haka kaga lalacewa ta kai lalacewa. Sannan na takwas wal wahshatu bainal abdi wa bainar rabbi bawa zai shiga rayuwar rashin nutsuwa tsakaninsa da ubangijinsa. Al wahsha shine ka rika zama cikin fargaba, ita ce wahsha zama cikin fargaba kana cikin mutane ko kana cikin ƴan uwanka amma zuciyarka ta kasa nutsuwa, wannan shine alwahsha. To idan bawa ya rika tabka laifuffuka tsakaninsa da Allah to kullun aka ambaci Allah sai ya ji wata fargaba da wani tsoro saboda zai tuna ranar da zai zo gaban Ubangiji subhanahu wataala ya caje shi akan ayyukan da ya aikata, ba zai taba samun al'uns ba ya samu nutsuwa da ambaton Allah ba zai same ta ba. Da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa waɗanda suke mu'minai kullun aka ambaci Allah nutsuwa suke samu. Zina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub, wanda suka yi imani zukatansu tana samun nutsuwa da ambaton Allah. Allah ya ce da ambaton Allah ne zukata suke nutsuwa. To shi in ana ambaton Allah ji yake kamar ana watsa masa ruwan zafi, ji zai rika yi kamar ana kona shi da wuta. Da ka fara cewa Allah ya ce annabi ya ce sai ka ji duk zuciyarsa ta yi kunci yana faɗa maka cewa kaga mu fa ba ma san wa'azi, in wa'azi za ka yi ka tafi masallaci. Baya so saboda ya san irin aika-aikan da yake. ambaton Allah ba zai sa shi samu nutsuwa da kwanciyar hankali ba sabarin mu'mini na kwarai kullu ana ƙara ambaton Allah yana ƙara samu nutsuwa a ransa to wanda yana daga cikin jarrabar da Allah yake wa mutumin da yake saba masa mutumin da yake zinubai ya ki tuba ya koma ga Allah subhanahu wataala abu na tara bad'u ijabati du'a Allah subhanahu wataala ya ki ansa addu'arsa ya yi ta addu'a Allah subhanahu wataala ya ki ansa saboda ubangiji subhanahu wataala da ya bude kofofinsa ga bayinsa da su roke shi to amma yana son wanda zai roke shi shi ma ya ansa nashi kiran kafin ya ce ubangiji ya masa shi ma ya ansa kiran Allah idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a sai ya ce falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun idan bayina suka tambaye ka game da ni to ni ina kurkusa ina kuma ansa addu'ar mai addu'a idan ya kira ni to amma falyastajibu li ni ma su ansa nawa kira kullun Allah kiran ka yake da kai masa da'a kai wa manzon sa da'a atiullaha wa atiur rasula to ni ma su ansa nawa kira wal yu'minu bi si imani da ni la'allahum yarshuduna domin su samu shiriya saboda haka Allah yana karba addu'ar bayinsa amma ba addu'ar da take fitowa daga zuciyar gafalalle wanda ya rabka daga barintina Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a'udhu billahi wa antum muqiruna bil ijaba wa alamu anna Allah la yaqbalu du'a min kulli qalbin ghafilin lahi ku roƙi Allah kuna da yaqinin ubangiji zai ansa muku ku sani cewa Allah baya karɓar addu'ar da take fitowa daga bakin gafalalle da yawan rabkanwa da manta Allah subhanahu wataala saboda haka yana daga cikin jarrabar da Allah zai masa ya yi ta addu'a amma ubangiji subhanahu wataala yake karɓar addu'arsa ya roƙa ya roƙa ya ga shiru ubangiji ya kyale shi saboda ya watsar da ubangiji shi ma Allah ya watsar da shi na tuna hadisin Abu Huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya umarci mu'minai da abin da ya umarci manzanni da shi sannan ya ambaci wani mutum ash'atha aghbara yutilu safar mutum da yake yayi kura yayi butu-butu yana tsawaita tafiya ya buddu yadaihi ila sama'i ya rab yana kuma daga hannunsa sama yana addu'a ya ubangiji amin kaza ya ubangiji yi min kaza wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu la annabi yace yana daga hannunsa sama yana ta addu'a ya rab ya rab ya rab amma abincin sa haram abin shan sa haram tufafin sa haram an ciyar da shi haram Annabi ya ce ta ina za a ansa masa ta ina za a ansa masa ya bar hanyar ansa addu'a tintini saboda haka ashe yana daga cikin jarrabar da Allah subhanahu wataala zai wa mai sabo mai zunubi shine Allah subhanahu wataala ya watsi da shi lokacin da yake neman taimakonsa na goma kaswatul qalbi ƙiƙashewar zuciya zuciyarsa ta ƙiƙashe ƙiƙashewar zuciya shi ne mutuwar zuciya zuciya akwai zuciya mai rai lafiyayya akwai kuma zuciyar da take matacciya wacce alkhairi baya shigarta kuma shirin da yake ciki baya fita duk wani alkhairi da za a ambaliyo shi ba zai shige ta ba duk wani shirin da yake cikinta kuma ya riga ya shiga dan Allah ya rufe ta rub wani abu zai shiga ba na alkhairi wani sharri da ke cikinta ba zai fita ba wani ita ce matacciyar zuciya Allah zai jarrabe shi da mutuwar zuciya kamar yadda Allah ya faɗa game da Yahudawa thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswa sai sannan zukatansu suka kekashi suka bushe suka zama kamar duwatsu ko ma sun fi duwatsu kekashewa to haka duk wani mai saban Allah Allah yake jarraba sa da wannan ومحق البركة في الرزق والعمر نقول مشاهد بيشي البركة أتكين أرضكي درايوة الله يبيشي البركة أتكين أرضكي درايوة الله ذي يباشي أبرد ذا أغني أظاهري أرضكي ذي يباشي دوكيا ذي يباشي مكاني zai iya bashi jama'a tili masu bin sa amma albarkar waɗannan abubuwa kuma wani abu ne daban sai ya zanto da dukiyar a hannunsa amma marar albarka domin duk dukiyar da mutum zai ba zai nemi lahirarsa da ita ba ba za ta taimaka masa ba wajen neman lahira da kusantar ubangiji wannan dukiyar banza ce ba ta da albarka duk dukiyar da Allah subhanahu wataala zai rike hannun mai ita ya kasa tasarrufi da ita cikin abin da zai mora nan gaba to wannan dukiyar ba ta da albarka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa dan adam yana cewa mali mali motsi ka dan yace dukiya ta kudi na arziki na kamfani na da ya tashi magana da lissafin kayan abin nan wadata sai ke kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa halaka min malika illa ma akalta fa afdait أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت أما كان وانا أبني نربو أتكي وانا نوكي تاكا دكيكي تبابا تو أكنتا إن بند أبن ذاك تشك كاسير أن أنجمه هو كسا تفافل أن كان بيزاس لا لا تشك أوكا كبير كوكا جيفا هو كما ذاك أوكا كبادا صدكا شيكما يزرج أتكي بدا مورنسا to wannan ita ce dukiya duk abin da ka tara ba zai wuce wannan ba ka more shi a cikin rayuwar duniya na wani dan lokaci amma daga ƙarshe ba abin da zai yi maka za ka kai ka kabari daga kai sai likafalinka ba abin da za a shigar da kai da shi cikin kabari tare da kai yamma an yi ganganci an haɗa ka da gwalagwalai to kawai an kai wa ƙasa ne gwalagwalai watakila maɓarayi su ji labari su ji su tone su kwashi kansu amma ba wata tsiya da za su tsinana maka duk abin da ka bari ya zama na magadanka wanda ka yi aikin alkhairi da shi shi ne za ka je ka tarar tun daga kabarinka to mutumin da Allah ya jarrabe shi da saɓawa Allah to sai Allah ya bice arzikin da yake albarkar da take cikin arzikinsa gashi yana da arzikin amma marar albarka gashi yana da mukamin amma marar albarka zai taimaki kowa da mukaminsa ba sai ma dai ya yi amfani da mukaminsa wajen azarta kansa da haramtacciyar dukiya dukiyar da ba za ta saya masa lahira ba sai dai ta saya masa wutar jahannama in bai yi wasa ba to shi ne yake cewa wa mahqul barakati fi rizqi wal umri da rayuwarsa Allah ya bice albarka daga cikin rayuwarsa gashi Allah subhanahu wataala ya jinkirta masa a rayuwarsa amma in aka yi zube ban ƙwaryata ba za a tsinci wani abu na alheri a cikin rayuwarsa ba a zauna ana lissafa tun lokacin da ya yi hankali ya mallaki hankalinsa kawo wannan lokacin da ake tattaunawar da shi me ya yi wa Allah wanda yake fatan in ya koma gare shi zai samu ladan wannan aikin da ya yi wa Allah sai ya shiga kama kare babu amma da za a tambaye shi waɗanda tsiyata ku ya yi to wannan sai ma ana tuna masa wasu da ya manta ya yi kaza ya kaza a baka faɗi kaza ba ku kuka yi kaza ba na manta sai dai a tuna masa suna nan tili albarkar rayuwa ita ce abinda ka gabatar wanda zai amfane ka a rayuwarka ta duniya da lahira zai amfani al'ummarka ta ce albarkar rayuwa ba dadewa kana ba dadewa kana 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 rayuwa ba wasu ba su dade ba amma sun bar alkhairai masu yawa wasu ba su dade ba Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara nawa yayi gaba daya shekara 63 yayi Abubakar 63 yayi Umar ma kamar haka amma dubi alherin da har yanzu duniya take girba kuma har Allah ya dade kasa za a ci gaba da girbar wannan alherin da suka dasa saboda haka kaga wannan rayuwar su bata takaita cikin rayuwar da gangar jikin su take da rai kadai ba rayuwa ce wacce tana nan har yanzu mai wanzuwa ce tunda alherin su yana nan cikin al'umma to haka nan duk wanda ya shuka alheri a cikin al'umma ko gangar jikin sa ta tafi zai ci gaba da zama a cikin zukata za a ci gaba da ambatan sa da kyakkyawan ambato kaga wannan rayuwa ta albarka in kana bibiyar tarihin magabata zaka ji ayyukan da suka yi in ka kiyasta su ka auna su da rayuwarsu sai kai ta mamaki ya aka yi suka iya wannan aiki kai ga kana shekaru sun tafi amma kana ta laliban mai kai a baya ka rasa abin da zaka kama ka ci ga wani abu amma su a cikin dan kankanin lokaci Imam Nawawi shekara nawa yayi shekara nawa Nawawi a duniya 43 ne ko da 5 amma baka ga littattafansa ba littattafansa da har yanzu ake ta karanta su ga littafin sa al-majmu sharhul muhazzab ga littafin sa rawdatut talibin ba sifili ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ga littafin sa al-minhaj sharhin sahih muslim muslim ibn al-hajj hajjaj ga littafin sa riyadus salihin ga al-arba'un an-nawawiyya ga kitabul azkar ga sunan tili wanda in yau aka aje ka aka tara maka su aka ce ga alƙalami da suka duka yi takwafa ƙarshe sai ka mutu ma baka gama kwafi su ba amma shi ba su kadai ba ne aikinsa ya yi rubutu ya karanta da kuma ya yi aikin alheri ya bauta wa Allah ya aka yi Allah ya albarkaci rayuwarsa ta zanto ƴar kaɗan amma kuma ga alherinsa yadda ya cika duniya to albarkar lokaci kenan albarkar rayuwar kenan to wanda duk ya sa saban Allah a gaba to sai Allah ya bice albarkar rayuwarsa tun yana yaron banza har ya zama tsohon banza wa hirmanul ilmi kuma Allah ya haramta masa ilimi ilimi mai amfani ilimi ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima sanar da kai abinda baka sani ba 'allama al-insana ma lam ya'lam wanda ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala da yake wa bawansa yayin da bawa ya fuskanci wannan ni'ima ya karbe ta hannu biyu da godiya sai Allah ya ta kara masa kai shakartum la azidannakum in ya rungumi wannan ni'imar da ilimi da Allah ya masa sai Allah ya ta karo masa ilimi ta karo masa fatahi ya ta gane abubuwa da dama Allah ya bauda masa basirarsa to amma idan ya sa saban Allah a cikin zuciyarsa aikin sai koma saban Allah ne to sai ubangiji subhanahu wataala toshe kwakwalwar sai kaga kamar gashi mai ilimi amma kuma yana ta bankaura yana ta harma gagiya yana ta shirme Allah ya toshe basirar ta shi saboda ka shi ilimi ana samun sa ta hanyar takawa da komawa ga Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala baka ilimi mai amfani wanda zaka warware zare da abawa da shi zaka raba tsakanin tsakuwa da tsaba Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana ya ku wadanda suka yi imani idan kuka yi takawa wato kuka bi Allah sai Allah ya sanya muku ilimin da zaku bambance tsakanin ƙarya da gaskiya da shi shine furqan shine al-furqan bain al-haqq wal-batlan Allah ya ba ku ilimin da zaku bambance gaskiya idan ta zo ku gane ta ƙarya idan ta zo ku fahimce ta to takawa yake samun wannan da takawa wato bin Allah subhanahu wata'ala akwai wasu baituka da ake cinginawa Imam Shafi'i yana cewa shakautu ila waki'in su'a hifzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi ana jinginawa Imam Shafi'i wadannan baitocin cewa ya kaiwa malamin sa waki'u kukan raunin haddasa cewa baya rike abubuwa idan yaji baya rikewa yana mantawa da wuri ko ayyaitai ya kasa rikewa fa arshadani ila tarki al-ma'asi sai yace da ni in guje saban Allah wa akhbarani ya kuma gaya mun bi anna al-ilma nurun cewa ilimin Allah ilimi haske ne wa nurullahi la yuhda li'asi mutum mai saban Allah ba a yi masa kyautar hasken Allah waɗannan baitattukan ana jingina su ga Imam Shafi'i amma bai inganta cewa baitattukan Imam Shafi'i ba ne Imam Shafi'i babu shakka yana rubuta waƙi cewa walau da shi'ru bil ulama'i yuzri la kuntu al yawma ash'ara bil labidi ce ba dan waƙa ko rubutun waƙi bai dace da malinta ba da yau na fi labid da na fi shi iya waƙa labid wani waƙi ne daga cikin waƙoƙan jahiliya suka da cikin musulunci ce da na fi shi iya waƙa duk da yana da yan baituttuka na zuhudu da gudun duniya da sauransu amma dai waɗannan baituttukan ba na shi ba ne saboda babu wani abu da ya tabbata cewa Imam Shafi'i ya yi karatu a wurin Waki' ibn al-Jarrah babu wannan ba za ka taɓa ganin wata riwaya Shafi'i an Waki' ba babu wannan inda kuma ya yi karatu a wajensa to da za a yi bin gagari a cikin salsarar isnadi ce Shafi'i ya ji daga Waki' amma babu ko ɗaya a ga wannan alama ce da take nuna bai yi ɗalibta a gunsa ba sannan abu na biyu da Waki'i da Imam Shafi'i kusan tabaka ɗaya suke Imam Shafi'i Waki' ibn al-Jarrah ya rasu shekara ta 197 bayan hijira yayin da Imam Shafi'i ya rasu shekara ta 204 kaga tsiran tazarar shekara 7 ce shekara 7 ce tazarar su haka kusan tabaka ɗaya suke saka ba magana cewa ya zo ya zama cikin malamansa sannan abu na uku babu wani lokaci da Imam Shafi'i ya zama sayyi al-hifz a ce akwai wani lokaci da Imam Shafi'i haddasa ta gurɓace har yana kai kuka ana ce da shi ya rage saban Allah mu dai ba mu karanta ba a cikin tarihinsa cewa yana gangancin sabawa Allah har da Allah zai jarrabe shi da wannan mummunar jarraba to duk waɗannan alamomi da suke nuna cewa ba baitinsa ba ne wani ne can dai watakila amma dai ba Imam Shafi'i ba amma dai maganar haka take mutumin ita ni'imar Allah tana tabbata ne da godiya ga wannan ni'imar godiya ga ni'imar Allah kuma shine yi masa biyayya da yi masa da'a da kaucewa saba masa yayin da mutum ya zanto yana yi wa Allah biyayya da yi masa sai Allah ya ta kara masa to haka shi ma ilimi yayin da mutum ya zanto yana bin Allah subhanahu wa ta'ala yana kiyaye dokokinsa sai Allah ya ta bashi basira da kwanya yana gane abubuwa sannan wali ba su zulli da tufar kaskanci Allah subhanahu wa ta'ala sai ya fa masa tufa ta kaskanci wannan shi ne na sha uku Allah sai ya sa masa kaskanci domin mai daraja shine wanda yake da daraja a gurin Allah. Duk wanda ba shi da daraja a gurin Allah kaskantacce ne. Duk wanda ba shi da daraja to a gurin Allah kaskantacce, duk wanda ba shi da daraja da matsayi a gurin Allah to kaskantacce ne. Allah yana cewa man yuhillahu fama lahu min mukrim, wanda duk Allah ya wulakanta shi to ba ko bai iya karrama shi. Duk abin da za a bashi na karamci da girmamawa aikin banza ne, ba wani amfaninsa da zai yi masa. Shi wanda Allah ya karrama shi ne wanda yake da taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum, wanda yake da taqwa shi ne yake da daraja, shi ne yake da karamci a gurin Allah. To don haka waɗanda suka kauce wa hanyar Allah ta hanyar sabo ko ta hanyar kafirci, to waɗannan kaskantattu ne, ko da suna ganin kansu su wasu ne, amma a gurin Allah ba komai ba ne. Haka suke kuma a idon muminai, haka suke a idon mumini, baya kallonsa a matsayin wasu waɗanda za su birge shi. Can ‘yan duniya irinsa su zai za su birge shi, amma mumini kallon ɗaya ahu ake cewa ko biyu ahu, wannan goma ahu ne ma ba zai yi martaba ba, ba zai yi daraja ba. Wa idalatul aduwi na sha hudu, ya ɗora maƙiyinsa a kansa, ita samun nasara a kansa. Wannan ma yana daga cikin abubuwan da saɓon Allah yake haifarwa da mutum a rayuwarsa ta duniya. Yayin da maƙiya suka sako shi gaba, babu abinda zai iya samun kare kansa da shi sai fakewa wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shi ne zai bashi kariya daga dukkan masu ƙoƙarin kan masa wasu cutar da shi. To in ya saki Allah, to shi kenan abokan faɗansa kuma sai su yi nasara a kansa. Daman zai fi su ƙarfi ne da ƙarfin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yana cewa man nasru illa min indillah, in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurkum min ba'di. In Allah ya muku nasara, ya baku nasara, to ba wanda isa ya rinjaye akan ku. In kuma Allah ya watsar da ku, to ba wanda zai iya baku nasara ba shi ba. To yayin da bawa ya bar ubangijinsa, ya bar biyayya ga Allah subhanahu wata'ala, ya yi rungumi saban Allah, to sai Allah subhanahu wata'ala ya kare shi da makiyansa, ƙarshe kuma su yi ta cin nasara a kansa, tunda daman ƙarfinsa shi ne ƙarfin Allah. To a nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya rabu da shi, saboda shi ma ya rabu da Allah. Sai Allah ya ba makiyansa nasara a kansa, tun daga makiya nasarari har na ɓoye. Da Adam a zagaye yake da makiya, makiyansa na ɓoye ma sun fi yawa a kan nasarari, kuma na ɓoye sun fi ƙarfinsa a kan nasarari. Nasarari watakila yana da abin da zai iya fuskantar su da shi ba yadda suka iya da shi, amma na ɓoye shaiɗanu suke kewaye da kai. Kazalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin, haka nan kowanne annabi Allah ya sa masa makiya. Allah ya sanya masa makiya aduwwan shayatin al-insi wal-jin, makiya na shaidanun mutane da aljanu. To shaidanun ɓoye wanda ba ganinsu kake ba, makiyan ɓoye wanda ba ka ganinsu, tun daga shaidan da yake kai maka farmaki ba dare ba rana a kowane lokaci, kana cikin gidanka, kana waje, kana tsaye, kana zaune, kana bacci, bai kyale ka ba, da shi da yaransa, zurriyarsa, to yana nan shi ma makiyinka ne. Inna hadha aduwwun laka wa li zawjik, Allah ya ce wa annabi Adam alayhi salam, wannan makiyinka ne da kai da matarka. Haka nan zurriyar annabi Adam duka shaidan makiyansu ne. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa afatattakhidhunahu wa zurriyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimin badala. Yanzu kwa rike shi da zurriyarsa masoya ba ni ba, tun da wanda musayyada azzalimai suke wa kansu, su saki Allah su rike a shaidanu. shi dan makiyi ne da shaytana lakum adu fattakhizuhu aduwa shi makiyin ku ne ku rike shi maki to biyayya ga Allah subhanahu wataala da yawan ambatan Allah shi zai zama mutun kariya daga shaytani annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da zo a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari da cikin musnad Imam Ahmad da sahih Ibn Hibban cewa misalin ambatan Allah kamar misalin mutumin da makiya suka biyo shi ne a guje suna so su cin masa su halaka shi sai ya samu wata ganuwa mai tsayi mai karfi sai ya shiga ciki ya rufe rub suka zo ba ta inda za su iya shiga ba ta sama ba ta ƙasa ba ba kofar shiga shi to haka mai ambatan Allah yake yayin da ya zanto cikin ambatan Allah ko yaushe to cikin ganuwa yake ba ta inda makiya Allah za su iya hauro masa amma in ya bar wannan to shi kira ya bar kofa a buɗe ya fito da kansa tsirara ne inda ake ta harbe harbe ko riga babu a jikinsa saboda kaga babu makamin da za a harbo wanda ba zai iya samun shi ba wa dhiqu sadri wannan shi ne na 15 dhiqu sadr kuncin kirji kirjinsa ya yi kuntata yalwar kirji ni'ima ce Allah yalwata kirjin mutum yalwata kirjin mutum shi ne zai sa duk wani alheri ya samu guri shiga sannan duk wata ƙaddara ta Ubangiji ko ba za ta tayar wa mutum da hankali ba duk wata kalma ta gaskiya ba za ta ɓata masa rai ba zai zama zuciyarsa a buɗe take duk wani wata maganar gaskiya sai ga tana ta haba da ita sannan in wani abu ya same shi mara daɗi sai ka ga mai mai da al'amarinsa ne ga Allah ba za ka gan shi a kuntace ba to shi ne abin da Allah subhanahu wataala yake zantar da annabi bai wanda ya masa irin wannan alam na shirah laka sadrak shi ba yalwata maka kirjinka ba Allah ya yalwata wa manzo sallallahu alaihi wasallam kirjinsa to haka da duk wanda ya bi annabi sallallahu alaihi wasallama cikin kyawawan ayyuka da imani da Allah shi ma haka zai samu gwargwadon nashi yalwar kirjin man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam wanda duk Allah ya so shiryar da shi sai ya yalwata kirjinsa ga musulunci sai zanto babu wata magana ta gaskiya da take masa nauyi ko yake jin kuncinta wanda kuma ya saki Allah subhanahu wataala da manzansa sai Allah subhanahu wataala ya jarrabe shi da kuncin kirji duk sanda yake cikin wani abu aka yi masa magana yanzu din ran shi zai bace fusata ya shiga bukaken maganganu da zage-zage duk shidda aka fuskance shi da gyara yanzu nan kaga ya dauki wani mataki mummuna akan wanda yake kokarin masa gyara ba zai saurari kowa ba zai ji maganar kowa ba in wani abu ya same shi ko kankantarsa sai ka ga cewa kamar duniya ba wanda yake cikin damuwa irinsa to wannan kuncin zuciya ne da Allah yake jefawa mutumin da yake da yawan saban Allah sai na 16 al-ibtila'u bi qurana is-sau alladhina yufsiduna al-qalba wa yudayyi'una al-waqt Allah zai jarabe shi da miyagun abokai Allah zai jarabe shi da abokai miyagu waɗanda suke ɓata zuciya suke lalata lokaci miyagun abokai waɗanda babu alkhairi tare da su su kewaye shi saboda haka kullum suna masa igiza mai kantu ruwa kullum suna ƙara zuga shi yana iskanci suna masa like yana iskanci ana masa comment shi kuma yana ƙara shiga ji yake shi yana da followers ko yana da fans to wadanda su ne ƙorana usso wanda kullum ba alheri suke tunkula ka zuwa gare shi ba sharri suke tunkula ka zuwa gare shi wanda abinda kuma zai jawo maka wanda shi ne saban Allah kana saban Allah irinsu suna nan tili sun fi san ma me irin wannan abubuwan da ake ya kake yi saboda haka yanzu nan tun yayi wata tsiya sai ga viewers tili wajen dubinai wani can yayi maganar kirki ba wanda ya kula shi amma wani yana zo yayi wata wani iskanci da rashin kunya sai kaga kowa ya tafi ana masa like ana masa ana sharing din abin da yayi ana view din abin da yayi to wannan jarraba ce kai ka dauka wani ci gaba ka samu jarraba ce ubangiji yake maka kan wannan abu saboda ka ranar da zaka zo kai da abokin da yake shi fan din naka zai zura da gobe kiyama kuna tsire wa junanku kana cewa shi ne yana cewa ba shi ba ne yau mai abdu zalimu ala ya dai ya kuru ya laita da ta hattu ba rasuli sabina ya wai na ta laita da ilan ba ta hattu fulani khalila da kada a zalla da a da zikiri ba da izja'ari ba ka da shaifanu da insani khazula to haka ranar da mutum zai zo yana da na sani yana cizon ɗan yatsa me yasa ya biya wa wata waɗannan iskan su kai ta zuga shi yana ta iskanci yana ta rashin mutunci yana ta saban Allah yau gashi ba abin da zai iya tsina na masa a ranar gobe kiyama sai dai ma ya rika neman sa ido rufi a rafi farfajin arin allazaina azallana min al-insi wal jinni najaluhuma tahta aqdamina li yakuna saboda ka sai neman sa ma zai rika yi ya ba Allah ka nuna min shi masa wulakanci ni ma to wani wulakanci zaka yi masa a filin alkiyama shi ma neman ka yake yi kai sanadiyar shi bata masa lokaci to bai saban Allah haka Allah yake zarraba sai bi qurana isau allazina yusiduna alqalb da su bata mutun zuciyarsa wa yudayyuna alwaqt su kuma tozarta masa lokacin sa lalata masa lokacin sa sabab sai da 17 wa tulu alhamd wal ghab da ainihin tsawon bakin ciki ko yawan bakin ciki da damuwa damuwa da bakin ciki kullun a cikin su yake saboda burace-burace sa kullun karuwa suke zama buri yana karuwa a tare da mutum kuma damuwarsa tana karuwa burin mutum yana karuwa damuwarsa tana karuwa da duk sanda yake burin wani abu ya hango shi kuma ya ga cewa alamar ba zai same shi ba to cikin damuwa kuma zai ta rayuwa yana hankoran yadda zai samu wannan abu ma wata dukiya ce yake so ya ga ya samu ko ya kai ga tarata ko kuma wani mikami ne yake so ya kai gare shi ko ko a yana son ya samu wata shuhura ne a san shi to wannan abin da yake hankuro kuma kullun kara masa damuwa yake kullun cikin damuwa yake da bacin rai da zarar wani abu ya gitta wanda zai kawo masa cikas a cikar burinsa to sai ka ga ya sa shi cikin damuwa to duk mutumin da hanyar saban Allah ita ya kama to Allah sai ya jarabe shi da irin wannan ya jarabe shi da san mulki ya jarabe shi da san suna ya jarabe shi da san shuhura haka Allah ya jarabe shi da abubuwa da cewa wai saboda yana son ya yi suna a san shi ya dauki hayar wani ya ce in an zo an tafi taron aikin hajji a sa wancan lokacin tunda ba rediyo ba abin nan inda ake taruwa kowa da kowa zai haɗu ya ce ya ɗauke shi haya ya biya shi aka in aka je aka yi dandazo ka yi ta kiran sunana kana ɗura ma a sha kana ta zaki na shi buƙatarsa sunan ya yaɗu a ji labarinsa kaga duk ran da ya bayyana aka ce ga wanda mutumin da yake ta zagi kowa zai zo ya gan shi a to shi kenan buƙatar ta biya to hadda biyan wani haya saboda ka shi bai damu bai za a ga maɗa a kansa shi dai kawai abin da yake so a san shi kawai wadan kul ma'isha da kuncin rayuwa da Allah ya ce wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka, wanda duk ya bijirewa ambatona shine alqur'ani. Allah ya ce to yana da rayuwa ta kunci, ta kunci a nan duniya, ta kunci a barzakhu, ta kunci a ranar lahira, kunci akan kunci a ranar duniya, zai kai shi cikin kunci duk da irin walwalar da zai iya zama ya same ta, amma wannan walwalar ba ta hana masa wannan kuncin ba. Da za a ga wasu da arzikin ba wai babu ba, da dukiyar ba wai babu ba, watakila da mukami ma ba wai babu ba, amma kuma ba su da nutsuwa a cikin rayuwarsu, suna cikin damuwa, suna cikin kunci. Wa kasful bali, da kuma shiga mummunan yanayi, shiga mummunan yanayi, su'ul hal, yana daga cikin abin da Allah yake jarrabar wato mutumin da yake da saban Allah, yake saban Allah baya tuba. To shi ne malam yace tatawalladu min al-ma'siyati wal ghaflati an dhikrillah, waɗannan abubuwa 19 dai ambata, da ba wasu da bai ambata ba, suna samuwa ne daga saban Allah, daga fala, ga barin ambatan Allah. Kama yatawalladu zar'u min al-ma'i wal ihraqu an an-nar, kamar yadda shuka take fitowa a sanadiyar saukar ruwan sama, shuka ta fito, ko kuma kuna take samuwa a sanadiyar wuta, to haka saban Allah yake sanadiyar haihu, samuwar waɗannan abubuwa. Wa addadu hadhihi tatawalladu an at-ta'a, kishiyoyin waɗannan abubuwa guda 19, kishiyoyin su kuma suna samuwa ne ta hanyar da'a ga Allah subhanahu wataala. Kishiyoyin su waɗanda muka ambata a cikin sharhi, su kuma suna samuwa ne ta hanyar yi wa Allah subhanahu wataala da'a. Allah subhanahu wataala ya sa mu dace, ce abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu lada. Wanda muka yi na kuskure, Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.